إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na Masjid Da'wat wal Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin na Bulughul Maram da muke gabatarwa a kowace ranar Juma'a da Asabar. Muna fatan Allah ya datar da mu da fadin daidai, sannan kuma ya ba mu iko aiki da abin da muke fada. Taken karatun mu a kowace yau shine Hayatun bila ilmin hayatun damimatun وعلم بلا تقوى فعمر مضيع. رايوا باب ilimi rayuwa ce mummuna, shi kuma dukkanin ilimin da ba a aiki da shi to bata lokaci ne a cikin abin da bai amfani ba. Allah ka ba mu iko aiki da abin da muke karatu. Idan ba amanta ba, har yanzu muna a cikin kitabut talaq, bayani bayani akan rabuwar aure da hukunce-hukuncen da suka ta'allaka da shi. A yau zamu tashi babul hadana, babi mai bayani akan riko. Riko shi ake ce ma alhadana, domin bayan rabuwa idan akwai ƴaƴa ga waɗanda suka rabu, to waɗannan ƴaƴan yanzu za a nemi wanda zai rike su. Tunda babu uwayen tare, kenan akwai hukunce-hukunce da musulunci ya tsara game da rikon ƴaƴan da iyayensu suka rabu. Wannan shine muhallu shahid, abin da yasa aka kawo wannan babin. Babul hadana, babi mai bayani akan rikon ƴaƴa bayan rabuwar aure. Malici an Abdullahi bin Amru radiyallahu anhuma, an karbo daga Abdullahi dan Amru Allah ya dada su shi da ma'aifinsa, anna imra'atan qalat, lallai wata mata ta ce, ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, inna bani hadha, lalle wannan dan nawa, kana batni lahu wi'aan, ciki na ya kasance a gare sa salka, wa thadi lahu siqaan, sannan hantsa ta, ma'ana nono na ya kasance a gare sa abun shayarwa, ma'ana ni na doke sa a cikin ciki na kuma na shayar da shi, wa hijri lahu hiwaan, sannan kuma cina nuna sun kasance a gare sa wurin malaba, ma'ana wurin zama, domin yaro in yana jariri ko da yaushe akan cina nuna yake ko hannuwa, shine ma'anan wa hijri lahu hiwa'an, tatattaruna sun kasance a gare sa malaba makoma. Wa inna abahu tallaqani, kuma ma'aifinsa ya sake ni, wa arada an yantazi'ahu minni, kuma yana son ya kwace sa daga gare ni. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله يتمتى أنت أحق به كي كيكه تنتا دشي ما لم تنكه متكر به أو ربا. رواه أحمد أحمد يروي توسى وأبو داود أبو داود وصححه الحاكم إمام الحاكم يا إنجن تاسا. كنا ونا حديث وتما تاتي تدوتتي يا من ظن الله مهنا يا سكيني, kuma yanzu yana so ya kwace dan da Allah ya azirta mu da shi, bayan dan na wani, bayan dan ni na sha wahalar sa, cikin sa da shayar da shi da kuma kula da shi. To sai manzon Allah ya gayi kaida wanda take wanzazza, shine mace ita ta hi cancanta da da bayan rabuwa, matukar bata yi aure ba, ita ta hi cancanta da ace ta rika dan da suka aihwa da wanda aka rabu, amma sai dai ba ko da yaushe ba. Za mu zo hadisi na gaba sai mu ƙara bayani. Malai ce wa an abi huraira radiyallahu anhu, an karbo daga abu huraira Allah ya dada shi, anna imra'atan qalat, lallai wata mata ta ce, ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, inna zawji, lallai mijina, yuridu an yadhhaba bibni, yana so ya je da ɗana, ma'ana ya taida shi bayan mun rabu, wa qad nafa'ani, alhali wannan dan yana amfani na, wa saqani min bi'ri abi inaba, yana shayar da ni daga rijiya ta Abi Inaba, ma'ana yano shi ma yake dubo musu ruwa suna sha a rijiya, suna wata rijiya ce Abi Inaba. Faja'a zawjuha, sai mijinta yazo. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yace, ya gulam, ya kai yaro, hadha abuka, wannan ma'aifinka ne, wa hadhihi ummuka, wannan kuma uwarka ce, ma'aihiyarka. Fa khudh bi yadi ayyihima shi'ta, ka kama hannun wanda kake so daga ciki, wanda kake so ka zaba tare da shi zaka je. Fa akhadha bi yadi ummihi, sai yaro ya kama hannun ma'aihiyarsa. Fantalaqat bihi, sai ta je da shi. Rawahu Ahmad, Ahmad ya rawaito sa wal arba'a, da marawita hadisan nan guda hudu, wa sahahahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya inganta sa. Wannan hadisin kenan, wata mata ce ta kawo kara namijinta bayan sun rabu, mijin yana so ya kwace dan su, to shine ta kawo kara akan wannan yaron yana amfaninta, ba ta so ta rabu da shi. To shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci, aka aza yaron a tsakiyar su, aka ce, to kai yaro ka zabi ma'aifiyarka ko babanka, wanne kake so ka zamana wurin sa. Yaron sai ya zabi ma'aifiya, kuma wannan shine mafi yawanci ko, inda ba ma'aifiyar ta zamanto mai tsanani ba, kusan in ma'aifiya ta zamanto mai tsanani, to sai yaro ya kasance ya haison ma'aifinsa da ma'aifiyar. Matukar dai ma'aifiya mai tausayi ce, to yaro ba zai taba fifita ma'aifinsa ba akan ta. To yaron sai ya zabi ma'aifiyar. A wannan hadisin, idan kuka lura da shi da wancan, kamar akwai dan alamu na shan bamban ko a wajen bayani, to mu je hadisi na gaba sai mu kara bayani, wanda hadisan nan guda uku da su ne za a iya hidda bayani takaitacce ko bayani fayyatacce game da in an rabuwa ya kamata ya rike da. Mala ya ce, wa Rafi ibn Sinan, an karbo daga Rafi dan Sinan, a sa muna wannan sunan a cikin dictionary. Rafi, masu rubuta sun zo ba ko, annahu aslama, Rafi ya musulunta, wa abati imra'atuhu an tuslima, sai matarsa ita kuma ta kita musulunta. Fa aq'ada an-nabi sallallahu alaihi wa sallam al-umma nahiyatan, sai manzon Allah ya zamnar da ma'aifiyar a wani bangare, wal aba nahiya, ma'aifi shi ma a wani bangare. Wa aq'ada as-sabiyya bainahuma, sai ya zamnar da yaro a tsakanin su. Fa qala, fa mala ila ummihi, sai yaron ya tahi ya karkata zuwa ga ma'aihiyansa. Fa qala, sai manzo Allah ya ce, Allahumma hdihi, ya Allah ka shiryar da shi. Fa mala ila abihi, sai ya karkata zuwa ma'aifinsa. Fa akhadahu, sai manzo Allah ya dauke sa. Akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa sahahahu al-Hakim, Imam al-Hakim ya inganta sa. Kina wannan hadisin, wannan sahabin da ake ce mai Rafi' ya musulunta, bayan ya musulunta sai matarsa ita kuma take musulunta, kuma suna da jariri a tsakanin su, suna da yaro a tsakanin su. Yanzu sai manzo Allah zai musu hukunci dangane da yaron wurin waye kamata ya tai. Sai aka aza uwar gehe, uban gehe, sai aka ce, aka yi ma yaron magana, ko da yake a wannan yana nuna yaron karami ne, domin as-sabi shine wanda yaron da ko magana ma bai iya ba, an gane ko, shine yaron da bai kai shekara biyu ba, shi ake ce as-sabi. Sai kenan a yaron sai ya karkata zuwa ga ma'aihiyarsa, zai tai wajenta, sai manzo Allah ya ce, Allah ka shiryar da shi, domin ya tai wajenta mi zai zaman towa, zai zaman to ba musulmi ba ko, zai zaman to mushriki, tunda matar ba musulma bace, an gane ko. Jayyid, sai yayi wajen ma'aihiyar, sai manzo Allah ya ce, Allah ka shiryar da shi, ma'ana Allah ka sa ya je wajen musulmi, sai ya karkata ya koma wajen ma'aifinsa. Wannan sai mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana. An gane wannan hadisin da kyau? To a takaice, wannan hadisan guda uku a ƙarƙashin shi ne malumai suka fayyace bayani game da idan aka yi rabuwar aure, wa ya hi dacewa da ya rike da. To malumai sun yi tafsiri, idan aka rabu dan da ke da kwai ya danganta da shekarunsa, an gane ko, idan aka yi rabuwar aure matukar yaro bai kai sinnut tamyiz ba. Me ake ce ma sinnut tamyiz? Shine yaro ya kai lokacin da zai iya bambanta ɗanɗuma da kabewa, lokacin da yaro ɗan hankali zai fara zo masa, kamar irin shekara shida, shekara bakwai, su ne sinnut tamyiz a musulunci, wanda ko turawa a wannan shekarun ne suke sa yaro ya je primaire. to kun ga farko wanda ya fara nuna wannan shine musulunci idan yaro ya kai sinnut tamyiz akwai hukuncin sa kina in yaro bai kai wannan sinnut tamyiz ba bai wuce shekara biyu ba ko ƙasa ga haka to a wannan lokacin za a yi aiki da hadisi na farko anti ahaqqu bihi ma lam tankihi ke kika yi cancanta da shi matukar biki aure ba kina in yaro bai kai shekara bakwai ba to mace ita ta hidacewa ta rike yaron amma da ta yi aure to uban yana da dama yami ya amshe dan shi musan ko an gaye da kyau ba matukar yaro ba kai shekara bako ba in aka rabu uwa ta hi cancanta ba a ce dole ita za ta dauka ba kana dama ka ce a'a zaka amsa amma in ta ce a'a ita ba ta yadda ba ita za ta rike danta to ta hi ka gaskiya ko mahkama aka ce ita za a ba yaron amma da ta yi aure shikenan dan sai ya koma wurinka da kunnaina a cikin mota muna a cikin balaguro naji wasu mata a bayana suna hira wata mata ce ma'aikaciyar gwamnati ce suna hira guda tana tambayar ta ina danki shi kike cewa ai yana nan ai biki san dalilin shi bane na kiyin aure dan da nayi aure uban shi cewa zai yi amshi shi an gane ko sai wannan matar ta san me ta san shari'a ko bata sani ba dai mai yawa Allah an yi hukuncin ne daga baya ta gane cewa da ta yi aure shikenan to tana son yaron shi kadai ke gare ta domin shekarunta sun ja irin ɗan barikin nan ne wanda za su shi ma ba su yi aure ba shekarunta sun ja ta ce ba zan yi aure ba dan saboda in nayi aure za a amshe ni da ɗana haka ko ta zamna wannan shi ne kenan a takaice dai in yaro bai balaga ba yaro bai kai shekara bakwai ba uwar shi ta hidacewa ta riƙe sa matukar ba ta yi aure ba to sai na biyu idan aka rabu ya kasance yaron ya kai sunnat tamyiz ya kai shekara bakwai an gane ko zuwa abin da ya sama to a wannan lokacin za a ba yaro zabi tunda lokacin yaron yana da wayo kenan ya san wayahi son sa an gane ko wayahi shakuwa da shi to a wannan lokacin sai yaro ya zabi in ma ya zamanto wajen ma'aihin ko ya zamanto wajen wa wajen ma'aihiyar ana ganewa da kyau to sai me yake da suna hukunci na gaba shine idan ya kasance uwar ba musulma ba ce magana wadda mafi yawancin malamai suka ta shi ne dan za a kwace sa daga matar a ba uban an gane ko domin al-islamu ya'lu wala yu'la alai ko da yake musulunci shi yake daukaka wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan malamai suka ce wannan hadisin da manzon Allah ya yi ma wannan matar manzon Allah ya yi haka ne dan ya jawo hankalinta ita ma ta musulunta an gane ko da a ce kwace mata shi akai da ƙarhi da yaji aka ce baki da dama akan sa akai mata ka kausan magana aka ba mishi mai yiwa da daga nan za ta kyamaci musulunci an gane ko amma sai manzon Allah ya mata hikima da aka yi hikimar da ƙarshe yaron ya koma a wajen ma'aihinsa sai kasance yanzu ba musulunci ya kwace mata yaro ba yaro shi yami shi ya nuna ga wanda yake so ana ganewa da kyau ko to wannan shine kenan meke da suna takaitaccen bayani akan wannan mas'alar a ko da yaushe dai malamai suke cewa al-habanatu meke da suna al-yuqaddamu jinsun nisa'i fil hadanati ala jinsir rijali jinsun nisa'i muqaddamun fil hadanati ala jinsir rijali shine ka'idar ma'ana a ko da yaushe wajen riko matukar yaro bai kai balaga ba mata su suka hi dacewa su rike sa bangaren mace shi ake gabatarwa akan bangaren namiji sai idan da wata maslaha ya kasance bangaren matar mutane ne mara dabi'u masu kyau to sai a ba a hihi ta uban ya rike sa dan saboda kada yaron ya dauki dabi'un mi ya dauki dabi'un wannan yaron misali mace ce karabo da ita dan saboda me yake da suna shadda kasuwa ce karo wace to kaga kai tsaye ko a shari'a aka je alƙali na da damar ya ce wannan yaron ba za a bar mata shi ba an gane ko koda ko a ce yaron bai kai sinnat tamyiz ba dan tsoron kada yaron ya mi in mace ce kada ta ɗabi'antu da ɗabi'ar wa da ɗabi'ar uwar an gane ko wannan shine kenan malaki wa anil barra ibn azib radiyallahu anhuma daga barra dan azib Allah ya dada su shi da ma'aifinsa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qada fi ibnati hamzata li khalatiha ya yi hukunci game da ƴar Hamza akan za a ba ƴar uwar ma'aifiyarta وقال سيتي الخالة بمنزلة الأم إرؤور ما أيفيا أمسأيون أواتك أخرجه البخاري بخاري يهتد ونا حديث وأخرجه أحمد أحمد يهتد شهر يزو من حديث علي دق حديث علي فقال سيتي والجارية عند خالتها يارين يازا أكيت أوجا إرؤور ما أيفيا فإن الخالة دميت إرؤور ما أيفيا walidatun uwati an gaya ne kyau ko wannan hadisin kissa ce ta faru tsakanin sahabbai guda uku da Ali da Ja'far da Zaid an gane ko lokacin da Hamza ya rasu ya bar diya karama to wannan yarinyar sai wannan sahabban guda uku suka yi jayayya kowa yana so shi zai rike ta an gane ko kowa yana so shi zai rike ta to da suka kawo manzo Allah ya musu hukunci sai yace to ku duka babu wanda yahi cancanta da ya rike ta kamar yar uwar ma'aifiyarta sai aka mika yarinyar zuwa ga yar uwar ma'aifiyarta wanda ita kuma mata ce ga nake da suna ga Ja'far an gane da kyau ko wannan sai nuna cewa mafi wanda suka hi dacewa su rike yaro wannan ana nufin yaran da musu kai sinu tamyiz ba an gane ko wanda suka shekara 7 ba wanda suka hi dacewa su rike su sune dangin uwa an gane ko idan an rasa dangin uwa ko kuma duk mutane ne wanda ba a yarda da dadin su ba to a wannan lokacin sai dangin uwa su daura gama tariƙe yaro abin da yasa aka hi gabatar da bangaren uwa akan bangaren uba domin mafi yawanci bangaren uwa sun hi tausayi kuma sun hi jin yaron dangin su ne fiye da bangaren uba an gane ko domin wanda uwa ta hada ku a ɗabi'ance ka hijin shi a matsayin dan uwanka hiyar da wanda waye hada ku uba ya hada ku alhali kuma a musulunce wancan a ɗabi'ance ne ko a musulunce wanne ne yahi dangantaka uba na uba shi yahi dangantaka domin da a ce zaka mutu ga ƴan uwanka wanda kuke uwa ɗai ga ƴan uwanka wanda kuke uba ɗai su kaɗai ne kun magada su wa za su yi gado wanda suke uba ɗai wannan shi ne muka ashe ɗan ubantakan nan da ake cewa ƴan uba wanda da an ce da kaji Hausa sun ce ƴan uba suna nufin makiya an gane ko wannan kuskure ne wannan al'ada ce wadda ta saba wa musulunci wajen riko dai ne ake gabatar da bangaren uwa amma wajen zumunta bangaren uba shine gaba domin da za a kira sunanka sunan baban shi za a kira da za a kira shi ma shi sunan baban wa za a kira sunan babanka za a kira wannan shine kenan wallahi ta'ala a'lam بالي جوا ان ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره الله يدا دشي ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ياتي اذا اتى احدكم خادمه بطعامه اذا دينكو يزو ما دان ايكنسا دا ابينكنسا معناه يا كامشي ابينكن دا زيتي فان لم يجلسه معه اذا باي زمنر دشي تاره دشي با سكتي معناه اذا باي تي مسا زو مشي تاره با falyunawilhu luqmatan to ya bashi wata ɗan loma aw luqmatayn ko loma biyu muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito sa wallafsu lil bukhari wannan lafazin na bukhari ne ma'anar wannan hadisi manzo Allah yace idan dan aikin ka ya ka maka abincin da zaka ci to ka ce mishi ya zamna ku ci tare da kai da shi idan kana dan tsini ko baka yi haka ba to ka ɗibi wani abu ka bashi ko da loma ɗaya ce ko loma biyu wannan hadisin mahimmancin kawo sa a babe na hadana babin riko kamar ana nuna ne in dai har dan aikin ka an ce abincin da kake ci ka ciyar da shi to kinan famin babe aula a ce yaron da kake riko wanda shi jininka ne ya dace a ce kai mi ka ciyar da shi yanda ya kamata an gane da kyau ko kinan kamar yanda aka ce dan aiki a ciyar da shi to wanda ma ba dan aiki ba wanda yake dangin ka ashe shi hidacewa in kana rikon sa ka kula da bashi abinci wanda ya dace irin abincin da kake ci ma'ana abinci mai rai bale yace wa an ibn umar wannan hadisi yana nuna adalcin musulunci da tausayin musulunci da rishin meke da suna nuna fifiko a tsakanin mutane inna akramakum indallahi atqakum wannan shine kenan bale yace wa an ibn umar radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga ibn umar manzon Allah ya ce uzibat imra'atun fi hirratin an azabtar da wata mata دليل مصح سجنتها تا ساتا اكسو معناها تا كليتا حتى ماتت حسيدة تموت فدخلت النار فيها سيتشغوتا دليل وان مصر لا هي اطعمتها بمن اتبت تيد اتبه وسقتها كما تشايد اتا اذ هي حبستها دومين اتتا ليكيتا ولا هي تركتها تأكل من حشا من خشاش الأرض كما بتبرت با تتي دغا قوارين قسا الخشاش ده العربي سوني قواري سو ake jama khashash muttafaqun alayhi khashash ko khashaish muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi kenan manzo Allah ne yake bada labarin wata mata da ta shiga wuta dalilin musa musa ce ta mata laihi sai ta liƙe musar ta azabtar da ita ta hana mata abinci da abin sha kuma ta liƙe ta sai manzo Allah yace ta shiga wuta ne dan saboda bata ci yadda ita ba kuma sannan bata barta ba ta je ta ci yadda kanta domin da a ce sake take ba kame take ba liƙe take ba za ta iya ta nemi abin da za ta ci da kanta ba sai ma an bata ba wannan hadisin yana nuna idan ya kasance dalilin azabtar da musa wata ta shiga wuta ashe fa min babi aula a ce dalilin azabtar da wanda kake riko ka azabtar da shi ka shiga wuta an gane ko idan dalilin musa an sa ta wuta kenan ba ma sai an kawo zancen cewa ba idan ta azabtar da mutum za ta shiga a wuta wannan hadisi an kawo sa ne a babi na riko akan cewa duk wanda kake riko to kada ka taba hana mishi abinci kamar yadda muka gani a wancan satin wannan abubuwan guda biyu nau'in azaba guda biyu musulunci ya haramta su azaba da wuta da kuma azaba da yunwa a hana ma mutum abinci ko abin sha ta hanyar azaba a azabtar da shi wannan baya halatta a musulunci sai in ababi na qisasi ne idan mutum ya ma wani haka nan akka masu shi ma sai a masa haka kamar yadda yazo a qissatul uraniyin wanda zamu gan su a can gaba ina tsammani a cikin kitabul jinayat wannan shine kenan a takaice wannan hadisi yana nuna mana yanda musulunci hatta dabbobi ya kula da su ya ba su haƙƙin su ya kula da a tausaya musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wanda suke a ƙasa wanda yake sama zai ji tausayin ku wanda suke a ƙasa ku dukkanin abin da yake rayuwa wannan hadisin ya shiga a ciki sai sa da manzo Allah ya bada misali inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya washarta kyautata akan komai sai ba da misalin dabbar da mutum zai yankawa an gane ku wal yuhidda ahadakum shafaratahu wal yurih zabihatahu hatta wai dabba da kazo zaka yankawa me aka ce ka wasa yi kaddan saboda ka hutar da ita to ina ga wanda yake da jaki ko yake da wasu dabbobi da yake hawa yana kuntata musu yana hana musu abinci dukkanin wannan ya saba ma musulunci kuma wannan zai ijama mutum azaba wannan dan muka kawo karshen kitabu talak littahi mai bayani akan hukuncen rabuwar aure ba da bata lokaci ba za mu shiga a cikin kitabul jinayat jinayat mufrad kinsa shine jinaya yake ce ma jinayat shar'an shine at-ta'addi 'ala al-badani shine ta'addanci akan jiki duk wani ta'addanci akan jiki ana ce masa jinaya kawar misalin ka kare mutum to za a ce kai jinaya kawar misalin ka kashe mutum za a ce kai me kai jinaya ka ba mutum kashi har hakoransa su zube ko ne wata gaba ta sa ta lalace to kai me kai jinaya an gane da kyau ko wannan shine ma'anan kitabul jinayat littahi mai bayani akan hukuncen zubar da jini duk abin da zai kai ga zubar da jini to ana ce mishi jinaya wannan aljinayat yana ɗaya daga cikin almaqasidu alkulliya almaqasidu ash-shar'iyya alkhamsa manhuhi guda biyar wanda sune musulunci yazo karewa manhuwa ta farko shine al'amiki suna addini na biyu shine an-nafs ita ce rayuwa to wannan kitabukin wannan babin yana kare bangaren rayuwa ne domin aka ce kare rayuwa na farko shine kashe ta wanda shine mafi muni in ba kashe ta ba aibantar da ita dukkanin wannan yana daga ciki. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan addin an-nafs al-aqlu sai al-malu sai Allah muke suna al-irdu sai al-mal. An gane ko? Sune wannan abuwa guda biyar wanda musulunci yazo karewa. Duk wani hukunci da kaga musulunci ya dora to dan ya kare ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda biyar ne. Da aka haramta shan giya dan a kare menene? Dan a kare ne. A? Dan a kare hankali. An gane ko? Da aka haramta kisa dan a kare menene? Dan a kare rayuwa an-nafs. Da aka haramta zina dan a kare menene? Al-ird ko an-nasl dan a kare mutunci. An gane da kyau ko? Da aka hana sata dan a kare menene? Al-mal dan saboda a kare dukiya ne. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Malai ce an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, an karbo daga ibn Mas'ud Allah ya dada su shi da ma'aifinsa, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, wanzu Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, yace la yahillu damu muri'in muslimin, baya halatta zubar da jinin mutum musulmi, yashhadu an la ilaha illallah, wanda ya shaida ba abin cancanta da bauta sai Allah, wa anni rasulullah, kuma lallai ni dan aiken Allah ne, illa bi ihda salasin, sai da dalilin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku, as-sayyib az-zani, tsohon mazinaci. As-sayyib shine wanda ya taba yin aure yayi zina, to hukuncinsa shine kisa. Wan nafsu bin nafsi, da wanda ya kashe rai, ana rai da rai, idan rai ta kashe rayuwa. Wattariku li dinihi, da wanda ya bar addininsa, al-mufariqu lil jama'a, ya rabu da jama'ar musulmi. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Mu karanta na biyu dun ma'anar su guda sai mu fada bayani. Wa an Aisha radiyallahu anha, daga Aisha Allah ya yarda da ita, an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala, daga manzon Allah ya ce, la yahillu qatlu muslimin, baya halatta kashe musulmi, illa fi ihda thalathi khisalin, sai da dalilin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku, zanin muhsanun, mazinaci katangagge, ma'ana wanda yake mai aure ko ya taba aure, fayurjam, to shi za a jehe sa, wa rajulun yaqtulu musliman, da wani mutum da zai kashe mutum musulmi, muta'ammidan da gangan. An gane ko? Kun ga nan sai aka samu ƙari nami na bayani. Kunga a can ba a kawo da gangan ko ba da gangan ba. Wannan shine shi yasa malaman suke cewa ar-riwayatu tufassiru ba'daha ba'dan. Shi yasa shine muhimmancin tattara riwayoyi. Wata riwaya za ta yi bayanin abin da wata bata yi ba. Kenan wani mutum da zai kashe musulmi da gangan, wa rajulun yakhruju min al-islam, da wani mutum da zai huta daga musulunci, fa yuharibu Allah wa rasulahu, sai yaki Allah da manzonsa, fa yuqtalu, sai a kashe sa, aw yuslabu, ko a tsire sa, aw yunfa min al-ard, ko kuma a kore sa daga ƙasa. Rawahu Abu Dawud, Abu Dawud ya hutar da wannan hadisin, wan Nasa'i da Imamun Nasa'i, wa sahahahu al-Hakim, Imamu al-Hakim ya inganta sa. Wannan hadisan guda biyu gaba ɗayan su suna nuna a musulunci babu wani da aka hukumta ma hukuncin kisa in ba ɗaya daga cikin mutane guda uku ba, ko wanda ya ɗaya daga cikin abubuwa guda uku. Na farko shine az-zina, zina, wanda ya yi zina ba kowanne ba, kuma sai wanda ya taɓa yin aure ko mai aure. Malamai suka ce abin da ya sa aka keɓance hukuncin kisa ga wanda ya taɓa yin aure don saboda shi ya taɓa ɗanɗanawa, kenan yanzu in ya ji ya yi zina jaraba ce ta kaisa, ko kuma da aurensa ya ji ya yi zina kenan jaraba ce ta kaisa. Amma shi wanda bai taɓa aure ba za a iya cewa yalla me yake da suna kwankwanto ne ya kaisa ko? Ya ce wai ni masu aure me ya suke ji, bari ni ma in ta in gani jiya ne ake ji. Mai yiwuwa shi kwankwanto ne ya kaisa, sai sa shi ba a hukumta masa kisa ba, sai aka hukumta masa bulala. Wannan shi ne kenan. Na farko zina ga wanda ya taɓa yin aure ko mai aure. Na biyu shi ne wanda ya kashe wata rai, ma'ana duk wanda ya kashe musulmi, rayuwa musulmi, hukuncinsa shi ne kisa. Za mu gani a gaba shin musulmin da ya kashe wanda ba musulmi ba, shi za a kashe sa ko ba za a kashe sa ba. Za mu ga bayani da ikhtilafin malamai a cikin wannan mas'alar. A taƙaice dai kisan rayuwa ta musulmi. Na uku shi ne ridda, barin musulunci. Manzo Allah yake cewa man baddala dinahu faqtuluhu, duk wanda ya canza addinin sa ku kashe sa. Wannan yana daga cikin abinda al-mustashriqun, turawa masu karatun musulunci, ce su zo su rikita musulmai da karatun da suka yi, su nuna cewa ai manzon Allah na ƙaryata Qur'ani ko Qur'ani na ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Suka ce manzon ku yace in mutun ya bar addini a kashe shi, to kuma Allahn ku yace la ikraha fid din, babu cilas a addini, to kun gani Allah ya ƙaryata manzon ku. A zahiri akwai mi? Akwai cin karo ko? Dai mutun ya bar musulunci sai a zo, tunda in za a zo kashe shi ba da ya bar musulunci za a kashe shi ba, za a yi masa wa'azi a nemi ya komo, sai in yaki komowa ne sai a mi, sai a kashe shi kenan, an tilasta sai ya yi mi yaki. A to ai Qur'ani yace la ikraha fid din, an gane ko? To bayanin wannan shine la ikraha fid din ay la yukrahu al insanu ala dukhul al islam fa in dakhala fala yakhruj, an gane ko? Ba a tilasta musulmi, ba a tilasta mutum akan cewa dole sai ya shiga musulunci, amma in ya shiga fa dole sai ya yi mi, sai ya zamna, ko ya zamna ko ya shika barzako. Kuma wannan musulunci ya yi sane don kare fitinar da Yahudawa suka bullo da ita lokacin da manzon Allah ya zo a Madina. Wa qalat ta'ifatu min ahli alkitabi aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Yahudawa suka ce ku rika shiga musulunci da sahe ku, ku ce kun hita daga marice ku, ku ce kun gane shirme ne da marice sai ku hita, ku rika shiga kuna huta har a dauki abin wasa, an gane ko? To sai manzo Allah ce to yanzu daga yau duk wanda ya shiga bai huta. Dada yanzu kun ga daga wannan lokacin sai aka liƙe wannan fitina ta mutun ya shiga musulunci ya huta dan saboda a maida abin kamar me, a maida abin kamar wasa, an gane da kyau ko? Wanda akwai bahasi da muka yi a jami'a da muka zo a cikin irin wannan shubuhatul mutara, shubuhi wanda mustashikun suke kawowa, aka ba mu wannan nuktar muka yi bayani sosai, wanda hatta ma muka bada misali a hankalce a duniyance ma akwai hukunci na cin amanar ƙasa, ko kuma idan aka kama wani ajan sikiri a wata ƙasa a ka'idodi, an gane ko? Nasu na kawanin alwada'iyya shine duk wanda aka kama da wannan hukuncin sa shine kisa, an gane ko? Aka kama mutum da lahincin amanar ƙasa, ko kuma a'a ya bayyana wani sirri na ƙasa domin duka shine cin amanar ƙasa, to shi ma wanda ya musulunta ya huta ya ci amanar me? Cewa na musulunci kenan. In mu musulunci yayi wannan to kuma kuna wannan kenan, sai a zoje ko in aiban ta kuke to kenan kuma aibin ya shahe ku, wannan shine kenan. Wannan yana daga cikin manhaji na malumai na zamani da suke shine idan aka kawo al-adilla an-naqliyya sai aka kawo al-adilla al-aqliyya. Duk wanda yake bibiyan karatun da muke yi a Sunna TV na Minhajul Muslim zai karu da wannan sosai, domin wannan malamin Abubakar al-Jazairi ya yi kokari sosai a cikin wannan littafin, wanda idan ya kama ka dalili na Al-Qur'ani sai ma dalili na Al-Qur'ani da hadisi da mungunan malamai, in baka yarda da wannan ba sai ya kama ka dalili na hankali, wanda a hankalce ma zaka tabbatar da abin, wannan shine kenan. Sai mu zo a hadisi na gaba, a takeice wannan sune guda uku da hukuncin kisa yake hawa kansu a musulunci. قال يتوى عن عبد الله بن مسعود عن كربودة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يدر الله تقار تبتع أجريش ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فرق أبن نزاع يهكم تشيدشي سكان متانيران القيامة في الدماء شيني أبن نشاه جيني زبد جيني. متفق عليه بخاري مسلم سكر ويتوانا حديث. Wannan hadisi manzon Allah yace abinda za a fara hukunci da shi na farko a lahira shine hukumce-hukumcen da suka sahi zub da jini. Wannan hadisi ku gaya min da wani hadisi yake cin karo a zahiri, a awwalu ma yuhasab bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min a'malihi as-sala, an gane ko? Wancan hadisi manzon Allah yace farkon abinda za a hisabi da shi, yace hisabi shine hukunci, za a hisabi shine sallah, nan kuma farko abin da za a hisabi da shi shine mi? Shine abin da shahi jini, abin da shahi kisa, abin da shahi zub da jini. Malamai suka ce yanda ake hada hadisin shine haƙoƙi a lahira kala biyu ne, akwai huququllahi akwai huququl min huququl ibad, haƙoƙin Allah da haƙoƙin mutane. sallah tana bayanin daga cikin haƙoƙin Allah. Haƙƙi na farko da za a fara bincike shine me? Shine sallah. Shi kuma wannan hadisin yana bayanin haƙoƙin da suka shahin mutane tsakanin su. Haƙƙi na farko da za a fara bincike shine me? Shine zubda jini. An gane ko? Haka malamai suke suna hada wannan hadisan guda biyu. A hadisi na gaba wannan hadisin kamar yana nuna hatsarin zubda jini ne. In Allah ya yi ka haka mutu baka zubda jinin kowa ba, to ka gode ma Allah. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan. Malamai suka ce mafi yawancin malamai sun ce akan cewa bayan shirka babu laihin da ya kai ne ya kai kisa. Bayan shirka babu laihin da ya kai ne ya kai kisa. Bayan shirka babu laihin da ya kai kisa. Shi yasa idan kuka lura ijtanibu sab'a al-mubiqat, da manzo Allah ya faru na farko shine ash-shirku billah, na biyu ha wa qatlun nafsi, ko kisan rai. Ko da yake ba ko da shi tartibi yake zakkowa da asalin yanda musulunci yazo da abun ba, amma dai mafi yawancin malamai sun ce akan cewa kisa shine zunubi mafi girma bayan shirka. Allah ya kare mu. Malik wa an Samura radiyallahu anhu qala, daga Samura Allah ya dada shi ya ce, a sa muna wannan sunan dictionary. Samura shi ma wannan sunan ba ban cika jin shi ba, sunan sahabi ne ko. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man qatala abdahu qatalnahu, duk wanda ya kashe bawansa za mu kashe shi. Wa man jada'a abdahu jada'nahu, wanda kuma ya katse ma bawansa ɗaya daga cikin wasu gaɓoɓinsa za mu katse masa. An gane ko? Misali ya katse masa hanci ko ya katse masa kunnuwa, shine ma'anan aljada'u. Mafi yawanci ana kawo shi ga hanci, amma dai ya shahi katse dukkanin wata gaɓa daga cikin gaɓoɓin jikin mutum, shi ake ce ma jada'a ko aljada'u. Rawahu Ahmad, Ahmad ya rawaito sawal arba'a da marawaita hadisan nan guda hudu, wa hassanahu Tirmidhi, Tirmidhi ya kyautata shi, وهو من رواية الحسن البصري وأن حديث نجع الحسن البصري عن سمرة دج سمرة وقد اختلف في سماعه منه ما لم يسن سامو ساباني جمدا الحسن البصري ياجي دج سمرة كوب يجي دج غري سبا عن جاي دكوكو جمدا دج تكين شرط إن كربان حديث أقوى السماع لكن سنا ترك رواية الحديث هنيو الرواية حديثي أي دج تكين شي السماع عن جاي دكوكو. Idan ya kasance marawaicin hadisi ya nuna jin abun yayi kuma aka tabbatar da bai yi zamani da wannan mutunan ba, kuma ya ce shi yayi daga gare sa, ko an tabbatar da bus taba haduwa ba, to dalilin wannan ba a karban hadisin. Kinan wannan hadisin da'ifi ne. Malaiti wa fi riwayati Abi Daud, a wata riwayati Imam Abi Daud wa Nasa'i da Nisa'i, wa man khasa 'abdahu khasainahu, duk wanda ya daddake bawansa za mu daddake sa. An san daddaka ko? Shine meke da suna a daddake golayensa don saboda ya bar sha'awa. Wa sahaha al-Hakim hadhihi ziyada, Hakim ya inganta wannan ƙarin. Kun san dan me yasa suke daddake bayu? Don saboda kada su shagalta da mata. An gane ko? Wanda dukkanin yana nuna ta'addancin da aka yi a baya. Mutum a maida shi kamar dabba, wannan yana nuna yadda musulunci ya yaƙi wannan meke da suna wannan ta'addancin na harakar bauta. Wannan hadisi a takaice bai inganta ba, shi yasa malamai suka yi sabani da bawa da ɗa. Idan bawa ya kashe ɗa ko ɗa ya kashe bawa, za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba? An gane da kyau ko? Magana mafi inganci shine za a kashe shi, sai dai idan ya kasance shi shugaban shi ne. An gane ko? Ma'ana kai ne ke da bawa sai ka kashe bawanka. A musulunci ba za a kashe ka ba, amma za a yi maka ta'zir, za a yi maka hukunci. Wannan alkali zai lura da hukunci da ya dace a yi masa, imma a sa saka su ko a bula nesa ko a yi masa wata tara, dan saboda kada irin wannan ya rika faruwa. Amma ba bawanka ba, ka gamu da shi kan hanya ka kashe shi, to kai ma za a kashe ka. Wannan shine kenan. Domin Allah ya ce an-nafsu bin-nafsi, in rai ta kashe ita ma ami a kashe ta. Wa an Umar radiyallahu anhu qala, yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, naji manzo Allah yana cewa la yuqadu al-walidu bil-waladi, ba a kisasi tsakanin da da uba, ma'ana idan uba ya kashe ɗansa to ba za a ce ba shi ma za a kashe sa. An gane ko? Shi ne ma'anar hadisin la yuqadul walidu, ba a kashe ma'aifi bil walidin ya kashe ɗansa ko kuma ya masa wani wata illa daga cikin illoli wadda za ta iya hukumta kisasi. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi, Ahmad ya hutar da shi da Tirmidhi, wa Ibnu Majah da Ibnu Majah, wa sahahahu Ibnul Jarud. Ibnul Jarud ya inganta sawal Baihaqi da Baihaqi, wa qala Tirmidhi, Tirmidhi yace innahu muttalibun, hadisi ne muttalib. An gane da kyau ko? Akwai ittirabi a cikin sa, amma sai dai magana mafi magana da malaman hadisi suka ta shine sahihun ne li ghairihi. An gane da kyau ko? Kenan akwai hadisan da suke karfafa sa. Mafi yawancin malamai sun ta yi akan cewa idan ɗa ya kashe ma'aifinsa ba za a mi ba, ba za a kashe sa ba. Sai Imamu Malik shi ya ta yi akan cewa in yi masa kashin ta'addanci shi ma za a mi, za a kashe shi. Imamu Malik shi ke da wannan ra'ayin, amma mafi yawancin malamai irin su mazahibu salasa kinnan dukkansu, ko kuma Abu Hanifa shi ne ke ganin za a kashe ma'aifi in ya kashe uba. Amma sauran nan guda uku suna ganin ba a kashe uba in ya kashe ɗansa, don uban shi ne dalilin mi, dalilin zakuwar ɗan a duniya. An gane ko? To wannan shi ne kenan. Wannan duka yana nuna hikima ta musulunci, da za a ce idan uba ya kashe ɗansa a kashe sa, to da za a buɗe hanya mai girma ta fasadi. Me fasadi? Domin an san uba da ladabtawa da ladabta ɗansa. An gane ko? Wani ladabta ɗansa ya kashe sa, sai uwa ita kuma idan akwai azazza tsakaninta da ubanta ce a'a da gangan ne ya kashe shi. An gane ko? Kenan shi ma a kashe shi. To wannan shi ne kenan. Wannan dai kamar wata alhorma ce da ake ma mutum da ya dalilin zakkuwan wani a duniya. Malai ya ce wa an Abi Juhayfa ta qala qultu li Ali radiyallahu anhu, nace ma Ali Allah ya dada shi, hal indakum shay'un min alwahyi ghayra alquran, har kuna da wani abu na wahayi bayan alqurani kuna da wani abu na wahayi? Qala la, yace a'a, wallazi falaqa alhabata, na rantsi da wanda ya tsirar da me yake da suna kwaya idan aka shibkata, wa bara an nasamata, kuma ya halicci halitta. An nasama shi ne alkhalq, su ne halittu, ma'ana ya halicci halittu, haka za a fassara shi. Illa fahmun yu'tihi Allahu rajulan fil qur'ani, sai dai wata fahimta da Allah yake ba wani mutum a alqur'ani. An gane da kyau ko? Ma'ana wannan yana nuna ijtihadi, na ijtihadi a musulunci ya tabbata. Wa ma fi hadhihi as-sahifa, da kuma abun da yake a cikin wannan takardar. Qultu, nace wa ma fi hadhihi as-sahifa, menene ke a cikin wannan takardar da kake rike? Qala, yace al-aqlu, shine diya shine al-aqlu. An siffanta shi da al-aqlu ne saboda mafi yawanci diya da raqumma ake yin ta, su kuma raqumma ana banye su da al-aql, yagiyoyi, to sai ake cewa al-aql. Wa fikakul asir, da yantar da bayo. Wala yuqtalu muslimun bi kafirin, kuma sannan ba a kashe musulmi dan ya kashe kahuri. Rawahu al-Bukhari, Bukhari ya rawaito wannan hadisin. Wannan hadisin da shine ɗan Shi'a suke buga dalili da shi akan cewa manzon Allah ya ba Ali wani littahi, suka ce sauran sahabbai sun boye wannan littahin dan saboda hasadar Ali. An gane ko? Suka ce kuma littahin da manzon Allah ya ba Ali tsawonsa ya kai zira'i 70, da zira'in manzon Allah zira'i 70, ba 70 ba, zira'i 70 da zira'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin takardar akwai dukkanin abin da ya shafi hukuncin musulunci, suke da wannan. Kun gane suke da wannan? Ma'ana kenan su addinin da suke daga ina su karanto shi da wannan takardar da manzon Allah ya bawa, da manzo Allah ya ba Ali. Wannan shine dalilin su, wannan sahifa da Ali ya faɗi. Kuma wannan ko shakka babu akan cewa ƙarya ce kawai zuwa ga Ali radiyallahu anhu. Wannan takardar haka ne, lokacin akwai takarda ga hannunsa da aka masa tambayar, amma takardar shine ya rubuta ta izuwa ga wasu hakiman sa ma an gane da kyau ko wa'anda ya nada hukunci a wancan lokacin nan saboda a tura musu idan shari'a ta kama ga yanda za ku yi ga yanda manzon Allah yake ayi ana ganewa da kyau wannan shine kenan wannan hadisin yana nuna daga cikin abinda musulunci ya hukunta a babe na jinaya la yuqtalu muslimun bi kafirin idan musulmi ya kashe kahuri ba za a kashe sa ba an gane da kyau ko sai dai akwai kahurin da shi kisan sa yake iya jawo dalilin a kashe musulmi shine wanda hadisin da a gaba zai muna bayani wa akhrajahu ahmad ya hutar da shi wa abu daud wa nasa'i da imamu nasa'i min wajhin akhar a wata fuska ta daban an aliyin daga ali wa qala fihi yace a cikin sa al mu'minuna tatakafa'u dima'uhum mumunai jinin su duka dai ne shine tatakafa daga al kufu ne kinan mumunai jinin su duka guda ne idan musulmi ya kashe musulmi shi ma za a kashe sa wa yas'a bi zimmatihim adnahum kuma yana tahiya da darajar su wanda yake kasa gare su ma'ana wanda yake karkashin musulmai kaman bayu ko kuma su kafurai da suke karkashin musulmai karkashin kulawar musulmai karkashin amanar musulmai to su ma suna dokar hukuncin su shine abin da yake nihi wa yas'a bi zimmatihim adnahum wanda suke a gare su wanda suke a kasan su ma'ana mabiyan su suna tahiya da alhormar su wa hum yaduna ala man siwahum kuma su musulmai masu taruwa ne akan wanda ba su ba ma'ana za su hada kai domin yakar wanda yake kishiya ko maki a gare su wala yuqtalu mu'minun bi kafirin kun ba a kashe mumuni dan ya kashe kahuri wala du ahdin fi ahdihi ko kuma ma'abuci alkawali a cikin alkawalin sa ma'ana kahuri na amana kenan ake nishi wa sahahahu alhakim imamu alhakim ya inganta wannan hadisin yana nuna abubuwa kamar haka na farko musulmi da musulmi babu bambanci idan dan sarki ya kashe talaka za a kashe dan sarki ba za a ce ba dan saboda shi dan sarki ne ba za a kashe shi ba shine ma'anan me yake da suna ta takafa udima'uhum sannan duk wanda yake karkashin musulmai kaman kahuran amana su ma suna dokan hukuncin musulmai shi yasa wasu daga cikin malamai suka ta akan cewa idan ka kashe kahurin amana to kai ma za a kashe ka an gane da kyau ko domin suna karkashin amanar musulmai ne shi yasa hukumce-hukumcen musulmai suna hawa akan su sannan na gaba idan kahuri ne wanda yake baya karkashin amanar musulmai to shi wannan in musulmi ya kashe shi ba za a kashe shi ba sai dai a bada diyya an gane da kyau ko wannan shine kenan malai ce wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah ya dada shi anna jariyatan wujida ra'suha qad rudda wata baiwa an samu kanta tattake ma'ana an samu kanta an tattake sa baina hajaraini tsakanin dutsuna guda biyu fasa'aluha sai suka tambayta man sana'a biki hadha waye aikata miki wannan abun fulanun wane ne ya miki wannan fulanun wane ne ya miki wannan hatta zakaru yahudiyan har sai da suka ambaci wani ba yahude fa awma'at bi ra'siha sai ta yi nuni da kanta fa ukhidha li yahudiyyu sai aka kama ba yahudan fa aqarra ya tabbatar da shi wannan aikin fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya yi umurni an yuradda ra'suhu akan shi ma a tattake kansa baina hajaraini tsakanin duwatsu guda biyu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslimin sai dai lafazi na muslim ne kina wannan hadisin wani ba yahude ne ya tattake ma wata baiwa kai wadda baiwar musulma ce dalilin wata sarka ya tattake mata kai tsakanin dutse guda biyu da aka isko ta tana magagin mutuwa tana dokar rai sai ana tambayar ta waye kashe ki da aka gane ba ta iya magana sai aka fara abinda ake cewa at-ta'rid shine idan mutum baya magana sai a gaisu sunayen waɗanda ake zargin su suka yi abun sai ana zano sunaye wane ne miki haka wane ne miki haka koda aka kawo ga sunan kaza sai ta daga kai sai ta yi ishara tunda ba ta magana daga wannan lokacin kuma sai ta mutu wanda Allah ya sa aka kamo sa kai ne kai wannan aikin ya tabbatar eh ni nayi aikin wanda Allah ya ce to shi ma ai mishi yanda ya mata domin kisasi ko kutiba alaikumul qisasu fil qatla an gane da kyau ko shine wannan wannan yake nuna ashe abin ta'addancin da Yahuda suke a yanzu ba yanzu suka fara ba tun a lokacin wa suke yin sa tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun manzon Allah na rayu sun fara wannan ta'addancin to da yake manzon Allah dalilin me yake da suna ƙarhi na Allah da kuma kasancewar sa dan sako na Allah sai Allah ya bashi iko akan su bayan kuma tahiyar manzon Allah da musulmai suna riko da addinin musulunci wanda shine asalin cin nasarar musulmai sai suka ci nasara akan yahudawa shi yasa Umar yake cewa inna la nuqatilu an-nasa bi'uddatin wala 'adad mu idan muna yakar kahurai ba wai dalilin shiri ba dalilin makamai ko yawa muke yakan su ba makamman mu ba ko yawan mu yake sa mu ci nasara akan kahurai akan makiya yace innama nuqatiluhum bihadha ad-din muna yakin su ne da wannan addini daidai gulgudan riko da addinin mu daidai gulgudan yanda ni yanda zamu ci nasara akan kafirai shi yasa lokacin da muka yi watsi da addinin mu sai Allah ya yi watsi da mu ya dora makiya amin ya dora makiya akan mu ba za mu taba ko cin nasara akan su ba sai mun kuma ma addinin mu idan kuma wannan bata samu ba to sai lokacin mahadi ya zo wanda zai tsayar da doka ta Allah a wannan lokacin kuma sai a ci nasara akan su bayan shi kuma akwai Isa kamar yanda yazo a cikin me yake da suna hadisai da suke tabbatar da wannan wannan shine kenan wannan kuma yana nuna su idan ma za su yi kisa su ba ma irin kisa na tsakani da Allah ba suke kisan wulakanci suke yi wanda hatta kisan da hatta yakin da ake tsakanin su da Palestine akwai wasu makamai da suke saki wanda suke da wata guba an gane da kyau ko wanda gubar idan mutun ya shake ta ba zai mutu ba kai tsaye sai ya kabu da wata cuta wanda kuma cutar in ma ya rayu ya samu diya za su iya kamuwa da wannan cutar wannan shine kenan Allah ya kare mu sai mu zo ga hadisi na Imran wanda zamu like da shi da na ƙasa sai mu tsaya da haka malaki wa Imran bin Husain an karbo daga Imran dan Husain رضي الله عنه يرد الله تكار تبتا أجريس أن غلاما لأناس فقراء للي ونيارو نا وسمتاني تلكاوة قطأ أذن غلام يا تري كن ونيارو لأناس أغنياء نمتاني موداتا لن تلكاوة نيكاسي كن نما سكدي كن سأقوي أيكيكو فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم شسك زوجة من ظن الله فلم يجعل لهم شيئا سي منزو الله بي سانيا مسو كومي با رواه احمد يتو ونا حديث والثلاثه ده مرويتا حديثي غدا 3 باسناد صحيح ده سندي مي انغانتي ابوندا ونا حديث يكي نوناوا با ايين قصاصي سي ده شروطا daga cikin sharudan shine albulugh in mun zo sati mai zuwa zamu dora akan sharudan an gane da kyau ko malamai suka ce abunda ayasa anan ba ayi qisasi ba yaron ya kace ma wani kunnai a musulunci me za a yi wal juruha qisas an gane ko to ba za a yi qisasi ba ba za a ce ya kace musu kunnai za a ka dan me yasa dan saboda yaron bai balaga ba an gane ko to a wani lokacin me za a yi shine diyya to nan wanda za a su ba da diyyar talakawa ne abunda za su ci ma wahala yake musu to sai manzo Allah yake to ku tai shikenan amma diyyar malumai suka ce manzo Allah ya bada ta a cikin baitul mal an gane da kyau ko domin a ɗaya daga cikin haƙƙin musulmi idan ya kasa biyan diyya an gane da kyau ko a ɗiba daga cikin baitul mali na musulunci a biya masa diyyarsa da ana dokar musulunci wallahi da mun shi daɗi a musulunci wa in ka mutu ana biyar ka bashi baka da mai biya cikin baitul mali za a doka amin za a doka a biya diyyar ba na ku ke ci daga cikin baitul mali amma yanzu baitul malin ke ci a cikin mu ko gashi nan motocin baka da inci kai yawo da kai yawo da motan ka an gane da shego wannan shine ɗan kayan ka in ka shigo da su baka da injin ka shigo da su sai an tace wani abu da gare ka wannan duka meke da suna da ana shari'a ta musulunci da wannan bai faru ba, Allah ya shiryar da mu. Da ƙarshen uwa masu girma, akwai wani alhini da za mu miƙa zuwa ga ɗaya daga cikin iyayenmu, malumanmu a garin Agadez da ake ce ma Sheikh Ali Mukhtar, wanda masu bibiyar labaru sun ji a satin da ya gabata an kore sa daga aikinsa na karantarwa na ansanyaman. Ɗaya ne daga cikin manya-manyan malumai a Agadez. Dalilin da aisa aka kore sa daga aikinsa kwata-kwata don saboda ya yi magana a kan minista da aka ɗora ta education. An gane da kyau ko? Ita ce wadda aka ɗora a matsayinta na kirista, sai ke ganin bai dace ba a ce a haraka ta ilimi kuma a ƙasar musulmai an ɗora ne, an ɗora kirista. Ya ba da ra'ayinsa a kan wannan, dalilin wannan aka cire sa da wasu dalilai wanda ya bada na cewa ana raba dalilin wannan ya jawo hatta kiristoci sun samu dama suna yada addinansu a cikin ecole. Dalilin wannan magungunan da ya yi, wanda mu ma shi ne ra'ayinmu, dalilin wannan ra'ayin da ya bada aka kore sa daga aikinsa. Muna alhini akan wannan, kuma muna masa albishir da cewa wannan insha Allah ɗaukaka ce daga Allah maɗaukakin sarki. Muna fatan Allah ya canza masa da aikin da ya hisa alkhairi. Muna tunatar da su da cewa ya yi wannan maganar ne a matsayinsa na malami, wanda shi kuma a ƙasa shugabanni guda biyu ne, akwai al-ulama'u akwai al-umara'u. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ku yi ma Allah da manzo biyayya da wa da shugabanni daga cikinku. Mafi yawan malaman tafsiri suka tai al-umara'u humul ulama'u wal umara'u, ulil amr humul ulama'u wal umara. Shugabanni anan sune malumai da shugabanni, su malumai sune jagororin mi, jagororin addini, al'amari na addini. Su kuma shugabanni sune jagororin al'amari na mi, al'amari na duniya. Kenan sune ke tahiya da jagorancin ƙasa. Shi yayi magana akan wannan ne a matsayinsa na jagoran mi, na jagoran addini. Kenan bai kamata ba a ce a matsayinsa na jagora na addini yayi wannan maganar an kore sa daga aikinsa. Kuma wannan malamin yana ɗaya daga cikin maluman da suka yaƙi da ta'addancin da ya so ya ƙulla a Agadez lokacin da aka yi kudeta. Kun san akwai ɗaya daga cikin Abzunawa da ya fito, wanda kowa ya san sunan shi, ya ce jajaye su tashi su ɗau makamai, ma'ana buzaye da Larabawa. An gane da kyau ko? Su tashi su ɗau makamai, wanda yana ɗaya daga cikin malaman da suka tashi suka waye ma mutane ke suka nuna haɗarin wannan abun. Kenan yana ɗaya daga cikin wanda suke dalilin zaman lahiya ina a Agadez. Ko dan dalilin wannan ana me? Ana yi masa rahama. Ko dan dalilin wannan ana kyale sa. Muna fatan dai Allah ya shirya da shugabanninmu, sannan kuma shi kuma Allah ya canza masa da aikin da ya yi wannan alkhairi. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.